أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، يا اخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركم da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu da tarun albarka, maktabatu darul ilmi ke wannan unguwa ta manawa cikin fatar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da yanzu cikin littafin na Kaifun Rabbi Auladana, littafin babban malami Al-Allama Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, da muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan gidi mai albarka. Yau ne muna yin Litinin daren talata 28 kenan ga watan 11 musulunci, watan zulhijja, hijira na da shekara 1446. Hakan ya yi daidai da 26 ga watan 5 na miladiya 2025. Idan masu bibiya ba su manta ba, a darasin da ya gabata mallam ya mana karatu cikin fawaidul hadith, a fa'idoyin da muka kunta a cikin hadisin Muawiya bin al-Hakam as-Sulami, mun ji yadda hadisin yake, iya da wata baiwa ya tura ta kiwon dabbobi sai ya kura ta cinye ɗaya daga cikin dabbobin da ya zo har ya dan mammare ta da daketa, ya faɗa wa manzon Allah, manzon Allah ya ce bai kyauta ba har zuwa ƙarshe dai. Mun ji fa'idojin da muka zanta cikin hadisi din. Ita baiwar manzon Allah ya mata jarabawa, ta ci jarabawan da ta shaka yanta ta zama ya mihinci, ta bar wannan bauta din. Inda za mu tashi a yau shi ne nasa'is nabawiyya lil aba wal abna, nasiha daga gidan annabta, mahaifa da ‘ya’ya. Nasiha ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam, nasiha ga iyaye, kuma nasiha ga ‘ya’yaye hal. Duka ɓangarori guda biyun, kowane ɓangare zai amfanu da rabonsa cikin wannan nasiha da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam. Nan ba ta daima da ke cewa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ala ku saurara, kullukum ra'in, dukkaninku masu kiwo ne, kowa akwai kiwon da Allah ya damƙa masa. Sannan kuma kullukum mas'ulun an ra'iyati, kuma kowa daga cikinku za a tambaye shi game da kiwon da Allah ya bar shi. Kowa makiwaci ne, akwai kiwo da Allah ya bar shi, kuma kowa za a tambaye shi game da wannan kiwo da Allah ta'ala ya bar shi. Ma'aiki shi gaba da cewa fal imamul ladzi ala an-nas ra'i, shugaba wanda yake shugabantar mutane shi ma mai kiwo ne, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, shi ma kuma za a tambaye shi bisa kiwon da Allah ya ba shi. Duk wani jagora mai kiwo ne, jagora ne na am, shugaba na gaba daya, ko limami ne a masallaci, ko shugaba ne a unguwa, ko shugaba ne a ƙaramar hukuma ko a jiha, ko shugaba ne a gidanka a matsayinka na magidanci da iyalanka, to kowace irin dama da Allah ya baka shugabanci, sai Allah ya tambaye ka akan ta. warajulu ra'in ala ahli baitihi huwa mas'ulun an ra'yati, magidanci mai kiyo ne game da iyalan gidansa. Dukkan magidanci Allah subhanahu wa ta'ala ya danka masa kiyo na iyalan gidansa, shine mai kula da su, shine mai kiyaye su, shine mai ciyar da su da shayar da su. Kuma shi ma za a tambaye shi bisa kiyon nan da Allah ya ba shi. Haka nan wal mar'a ra'iya ala ahli baiti zawjiha wa hiya wa waladihi wa hiya mas'ula an hum. Haka nan mace matan aure ita ma mai kiyo ce a gidan mijinta da ƴaƴanta da Allah ya bata, da gidan mijinta da ƴaƴanta, to duka ababen kiyo ne gare ta. Ita ma kuma sai Ubangiji ya tambaye ta bisa wannan kiyo ne, ta san zaman gidan miji zama ne na amana, zama ne kuma wanda Allah zai tambaya a kansa. Idan an ci amanar mai gida Allah ba zai bari ba. Idan an yi sakaci game da yara da kula da tarbiyyarsu nan ma Allah ba zai bari ba. Saboda haka yadda magidanci mai kiyo ne a kanki, to ke ma mai kiyo ci a kan gidansa da ‘ya’yansa. A duk lokacin da ya fice daga gida, to ke matar aure ki sani gidan amana ce a wuyanki, da karan kanki amana ce ga kan kanki, da dukiyar mai gidanki amana ce a wuyanki, sannan kuma da ‘ya’yan mai gida amana ne a kanki. Dole ne ki iya iyawanki a matsayinki ta mace musulma, ki ga wannan kiyo da Allah ya damƙa miki ko rabu lafiya. Amma matuƙar son zuciya ya shiga ko wani abu da yake kama da wannan nasarai, ko maguɗi, ko zalunci, ko danniya, to duka irin waɗannan abubuwa ko irin waɗannan abubuwa Allah ba zai basu ba. Kuma su ne tambaya da Allah yake cewa zai yi akan kiwon da Allah ta'ala ya damƙa wa mutum. Wa'ansu matan suna ganin kamar dukiyar mijinsu za su iya yin komai da ita ko da bai sani ba. Wannan kuma daidai ba ne, ba daidai ba ne. Har in mijinki ya aminta da ke game da dukkan dukiyarsa ko abin da ke gidansa, to amana ce ki abin da za ki bisa tsarin shari'a. Idan har ya sakar miki ragama, to nan ma wata amana ce akan amana. Na farko dai za ki riƙe amanar gidan da ‘ya’yan, sannan kuma amanar da ya baki ma amana ce a wuyanki. Ya ce duk abin da ya taso a yi ba sai an faɗa min ba, to sai ki iyaka abin da iya ƙoƙarinki kenan kuma amana ce. Amma matuƙar kike rage kuɗin cefane, kike zuba a dashe da shi, to Allah ba zai bari ba. Kuma Allah zai tambaye ki a gobe alƙiyama, za a miki tuhuma a matsayinki na ka'ina mai ha'inci. Wannan shi ne irin tuhumar da Ubangiji zai miki a gobe alƙiyama. Saboda kai magidanci amana ce, ka ciyar da ita, ka tufatar da ita, ka shayar da ita, dukkan ɗawainiyarta ta maguri da ilimi da mutuntawa da karramawa amana ce kai ma aka ɗora maka. Idan ka zalunce ta, kai ma Allah ba zai barka ba. Ita ma in ta zalunce ka, ta ci amanar ka, Allah ba zai bari ba. Yasa ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kowa daga cikinku mai kiyo ne, kuma kowa sai Allah ya tambaye bisa kiyon da Allah ya ba shi. Sannan ya ce wa abdur rajul ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ul an mazala, ke cewa bawa ko yaron gida ko yaron shago ko yaron kamfani ko yaron goga, to amana ce wannan, yardar da mai gidanka ya ba amana ce, kuma kiyo ne Allah ya baka. In dukiya ce baya nan kai ne madadinsa, to ka sani kiyo Allah ya baka. In zartarwa ce yace in ba nan ka zartar da hukunci, to ka sani kiyo ne Allah ya baka. In ma menene yace to ga kanin a same ka kai abin da ya kamata, to kai abin da ya kamata. Idan san zuciya ya shiga, to ka to zartar da kiyon da Allah ya baka, kuma Allah ba zai gyare ka ba. Yaron gida, yaron shago, yaron kamfani, yaron office, yaron gona, duka wannan yaro ne ƙarƙashin dukiyar mai gidansa, kuma shi ma abin tambaya ne game da wannan dukiya ta mai gidansa. Sai manzo Allah ya ce ku tsaya ku jima, ala ku saurara ku ci ba kullukum ra'i dukkanukum masu ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa sai ubangiji ya tambaye shi bisa ciwon da Allah ta'ala ya bashi wannan hadisi hadisi ne Abdullahi dan Umar Allah ya kare da shi ana ganewa ko manzo Allah yayi jumlatin yayi tafsila da yace kullukum ra'i nan jumlatan ne mujmal a gane ko da yazo kuma yake cewa mai gida kiyo ne gidansa da Allah ya bashi da iyalansa matan aure kiyo ne gidanta ƴaƴan mai gidanta dukiyar mai gidanta haka nan yaron gida ko yaron mai gida amana ce kaga ni yazo yin tafsilan amma yanzu nan gidan kace ya sake riɗewa da ijmal kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wannan ala sabilin lisani kuma baya cikin wannan lisani da manzon Allah ya faɗa har in dai an yadda da kai an danka maka wannan amana ku ci Allah ya baka je ka kai je ka raba je ka duho je ka zagaya to wannan je kai kaza kiwo ne Allah ya baka ka kiyaye wannan kiwon ko je ka siyo mun kaza ko je farashi kaza nake so a sai da wannan kaya ko je kai kaza da kaza to duk abin da aka wakilta ka to kiwo ne Allah ya danka maka idan ka kiyaye to kura bulandiya sai ka zama abin yabo kuma abin sakan yawa in ka ci amana ka kawo san zuciya to ka tozartar da kiwon da Allah ya maka kuma sai Allah ya maka tambaya kansa yasa da ci ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to kowa ya shigo ciki kowa ya shigo ciki har matasa ma marasa aure idan uba ya baka dama ka gana da yarsa ka nemi aurenta to karkace amanar sa karkace amanar ta idan ka sa san zuciya to kai ma kiwon da aka baka baka kiyaye ba uba ya yarda ya ce to ka ji ku tattauna da yata na yarda ma to wannan yarce wanda ya ba ko magabatan ka sun zo sun nemi izini an ba su izinin to ka sani amana Allah ya ba ko da an bar ku kebe da ita to ka sani wannan kebewar karkashin amana ce kuma karkashin kiwo ne idan ka tozartar ka sa san zuciya ko cin amana to kai ma ka fadi jaraba wannan kai ba kuma ubangiji sai ya tsiye ka a gaban sa ya ma wannan biki an fahimta matuƙar baka tuba ko ba a dabi ko ba a yi ba saboda ka mu sani cewa magana kullukum ra'i kowa ya shigo ciki in dai ka kai shekarun a rubuta ma al'ada ko zulmi kana ci kana ciki tsumuru wanda baya ciki yara ƙanana da ba a rubuta ba su tare da zulmi amma har in ka kai shekarun balaga to kana cikin wannan tsari kai ɗalibi ne a makaranta to akwai amana banda sata jarabawa a haka ne mana tunda an yarje ma a ƙarƙashin amanar da aka baka a dimishin makaranta ba su ba sata jarabawa kuma haka bane akwai dokoki ai da kai da ka sa a lugai a sabta to duk wannan dokokin da aka baka ka'ida idan ka ci amanar wata to kai ma baka ce kiyon da Allah ya baka in kai sata jarabawa ko da ba a kama ka ba to ubangiji yana gare ka ka ci amanar sa amma yanzu da je ku yasa da ce kullukum ra'in kowa yana cikin magana abin da ya rage kowa sai ya duba ya ga wani kiwo Allah ya bashi ba ma ki kiwo da Allah ya baka ba irin nawa bane wanda Allah ya bani ba irin naka bane amma kowa ya ci mun lai ka duba ga a ina kake wace amana ce a wuya ya ka wace rija ce akai da kai wace amana aka baka wani yarda da kai akai abu kaza da kaza da kaza da kaza to kowa sai duba wani a matsayin amana da Allah ya bashi ana bin da wannan al'amura ne masu hadari ba duk raunin mace sai da Allah ta'ala ya nakaltawa manzon Allah ya ce to ga irin kiwon da na ba ta kuma in ta yi wasa ta yi sakaci to ba za ta gama lafiya ba dukiyar mai gida ƴaƴansa gidansa mutuncinki a matsayinki na matar aure to wannan duk kiwo ne ko da mai gida zai fita yi sati yi wata baya nan to ki tabbatar da cewa wannan amanu ne ke yi su
ko da sakan daya kike wani abu sabanin wannan to kin fada ki wanda Allah ya baki kuma tambaya a gaban Allah ba a wanda ya wada musamman ya tukume ka akan wata cin amana akan wata kare kaida to ba da yake da ba ana gaje da ku ki yasa ku gane cewa idan ana maganar amana ko kiwon da Allah ya ba mu to kar ka dar ido ka dinga kallon shi gabani la ha ma ka sabaro da kuma ka sabaro kowa ya je ji da abin da Allah ya ba shi su abin da Allah ya ba su na gari su kai ma abin da Allah ya ba ka na gari ka ba wani wanda za a ma tambaya akan zunubi sa ku bar kiyama na ka za a yi ma fa yawma idhin la yusalu an zanbihi insun wala jan sai kowa ya kiyaye ya kuwa kowa ya kiyaye idan ma aikin Allah ya nana ta wannan hadisi je dawo to buga da bata wasa ba ce idan har ka san ba za ka iya ba to kana karba wannan shine kaida da malamin suka ce in ka tabbatar da kiwon da za a dora ma ba za ka iya ba to tun farko kar ka ba ka ce a ba ma wani ci kenan ka huta wa amma har in ka karba ka ce za ka yi to shikenan akwai riba a ci da suna binka idan kai kuskure wannan kuskure ne za a iya dage maka ba amma an kai ganganci ko san zuciya to nan ba dage gaba wannan ana gane da ku Allah ya samu dace kuma Allah ta'ala ya ba mu iko kiyaye shi wanda Allah ya ba hadisi ne muttafaqun alayhi bukhari da muslim an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qal daga sahabi abdullah bin mas'ud Allah ya kare da dace shi qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ayu zambi a'zam wani zunubi ne fi girma kun ga irin tambayoyin da sahabbai suke wa manzon Allah in ka ji sahabi yayi wa manzon Allah tambaya a galibiya kai 90 ko 95 ko da tara ba ba ta da alaka da samun duniya a gane ce ku duk tambayar da sahabbai za su yi wa manzon Allah abin da ya shafi lafiya ya za su gyara ya za su samu tsira ya za su rabauta ya za su gujewa azaban Allah a galibiya duk tambayoyin su akan wannan layi ana bayyana akwai wani fushi da dama aka bashi ma manzon Allah yake cewa a ya roki abin da kake bukata abu Allah roki sai ce manzon Allah ni dai bukata ta na samu makotaka da fiye a gidan Allah a gane ni ko wannan shine bukata ta ne yace ba wata yace wallahi ba wata in kai ne aiwa ai magana dala za a yi ji dala ita za a yi ta yi amma su da ke duniyar ba a gaban su take ba dama aka bashi kuma wallahi duk abin da yace manzon Allah ya so wallahi Allah ya bashi ko menene ba kuma ya san duniyar kuma a duniyar yake amma ya maida duniyar wani gida ne wanda zamani ne temporary zama ne ba sai ba ta lokacin sakan da ko sai can din wal akil khairu mu'abqa can din ya zaba wanda in an ce ba dawowa a dago ma ta gida yasa duk sahabbai in za su ga manzon Allah tambaya to kada an tashi da lafiya ya za su gyara ya za su inganta kaza ya za su rabauta a lahira ya za su kufuta daga fushin Allah da azabarsa wanda shi abin da suke masa amma sabanin yanzu duk tamiyon da ake wa malamai a Galibiya malamin ya kasuwanci kaza yake kuwa kaza da kaza da kaza ya zanyi yaya kaza da kaza wani abun ba sai an ji an shiga ciki ba an shiga iya huya sannan kuma sai a zo ana neman malamin ya bada fatawa ko a tattaro abu ma kunso shi so ake koyi kai magana a sai ka ce kaza a galibiya duk tambayoyin ba kun san zuciya ce musamman abin da ya shafi dukiya ko samun tsoro Abdullahi dan Mas'ud ya ce manzon Allah wani zunubi ne yafi girma ne domin na guje shi Allah sai ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak babban zunubi shine ka sanya wa Allah kishiya alhali kuma Allah ne ya halice ka ma'ana kai wa Allah tarayya kamar shirka wannan shine a asabu zam zunubin da yafi kowane zunubi girma ka zama to shi mushriki ne kana da boka kana da mazafa kana da hinduba kana da masihirta iya da da Allah shine a hakamul hakimina to wannan shine zulubin da babu iya zafuwa shine zulubin da
Allah ya helanta alqur'ani ce duk wanda ya mutu iyayi to bazan yi masa wuta shi ba kuma sa amma in sanar da kai qur'ani ne ba da wannan labari duk mai zuwa gumboka duk mai shirkiyat nau'in shirka iya da yawa shirka wajen nema ko shirka wajen tsayo ko shirka wajen neman shahara da sura ko shirka wajen so tana da bangarori da yawa duk mutumin da ya hada Allah da wani ta hanyar da bata dace ba to ya fada layi mutum hadari a rayuwarsa in Allah ya so ki da rahama sai gane to bai dena amma har in yaje ga adalinsa bai dena ba to kawai dan mutu ya mutu tunda inda umman yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah duk wanda ya mutu ya shirka Allah ya ce ya haramta masa aljanna wa ma wa kuna kuma su wuce Qur'ani ne ke wannan ba da labari amma a yau sai ga masu ta'amuli da bokaye a cikin ba za su yi abin takeici ma abin bakin ciki ma wai talaka ma iya zuwa ba to kai ina me yake cewa waye sa ka gaskare da gudun layya to kai da baka da kuka ka bari ma an masu kudin masu yi mana da masu nan hore a duniya amma kai talaka da baka da wani miliyan biyu a ajiye amma kai ma ce kana da boka kaga bai nace da gaba in manya da duniya suka sa a gaba suke zuwa kun boka wannan ko banza ma da sun da duniya su ji dan amma kai ba gari kawai ka zo a banza za ku koma a gudu mata gun boka yan kasuwa wa an su zuwa gun boka yan siyasa dewan su suna ta ambai da bokai ana ganewa sarakuna da yawan su suna da mu'amala da bokai kuma wannan ita ce bashirgar da ake ba da dan duk mutumin da zai je a ce masa gobe kaza ko shekara mai zuwa za a yi kaza ko 2027 ga inda iska za ta kada eh wannan shirka ce in kai da wannan kai da mushi da ki gai shirka an bai fiyon da jau in nema kake akwai tsarin da Allah yake karima ko mini inda ya halatta kariba ka tafi in neman tsaro kake akwai abin da shari'a ta tsara na neman tsaro daga Allah ya halatta ana gane da kyau amma duk bala'i da ya so ma ka waje ka je wajen boka to ka ƙara jin kanka cikin haraka so da ka kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babban zulubi shine ka yi wa Allah tarayya kai wa Allah kishiya qultu thumma hay lace manzon Allah sai me ko bayan wannan ala sai ce cewa an taqatula waladaka khashiyati an ya'kula ma'a ka kashe danka kana jin tsoron kada ya ci abincin ka ana ganewa malami sun yi fassara da yawa amma sanar cewa qatlul haqiqi yake ne masu family plan an gane ko a family bus control ko wani family plan shine wanda tazara yawa ko to akwai bus control wanda kike taka da daiwa to shi ne abin da shari'a ta haramta ka tsaye da haihuwa da karfi da yake da shi kai yaya uku kake so ko yaya huɗu ko biyar suke ce ka to wannan kashi yaya ne iya cikin nau'in kashi yaya amma tazaran haihuwa ka ce shekara uku ko kai matar ka ko biyu biyu ko nawa nawa wannan malamai sun ce ba 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 wala matsala ba ba matsala amma yanzu wannan amma tsaye da haihuwa ka tsaye da ita gaba ɗayanta to shi ne abin da yake abin hadari wasu kuma sun ce ka haifi ɗan da gangan ka ki kula da shi iya cikin kashi da amma yanzu ka kashe hankalinsa duk yaron da ba a kula da shi an kashe hankalinsa an kashe addininsa duk yaron da ba a kula an kashe addininsa an bai mutuwa shi ma kisa ne nauyin kisa ne ko dai wancan kisa na haƙiƙa ko wannan kisa na ma'ana shi ne malamai suka ce to shi ne abinda manzon Allah ya ce saboda tsoron ƴaƴa tsoron yawansu ka dinga sakin su baka san ma inda ƴaƴan ka suke kwana ba kuma ƴaƴan ka ba ka so ka jawo su kana kula da nauyin su da gudun wahala to wannan kisa ne da ma'ana kai wannan manzo Allah yake cewa a qultu thumma ay dan masuli ce kuma manzo Allah daga wannan fasimi sai yake cewa an tuzani halilata jarida
mutun yayi zina da matar makocinsa ita zina ce da gari an fahimta ba ko ci irin zina bace an ce duk wanda yayi zina da matar makocinsa ko matar mutumin da ya aminta da shi ko yar abinin ko yar makocinka an ce a ranar lahira Allah ta'ala zai sa a tattaro dukkan wani ladan da mazinacin ya yi aikin alkhairi a duniya in dai ya taba wani aikin alkhairi Allah ya karba to Allah zai ce duk aikin sa na alkhairi a kawo shi a jirgin shi sai ya cewa mijin matar da yin zina da ita ga ladan wannan mazinacin matar ta ka jirgi ba abin da ka dama a ladan sa manzon Allah da kai sun kice kuna ganin zai rage mai wani abu ba wannan shine hukuncin mazinaci da matsalawi duk abin da kai na sallah azumi zakka biyayya ga mahaifa yanka layya zuwa maka wane ne duk aikin da kai Allah ya karba to Allah zai ce a tattaro shi kam a ajiye shi a ce kai ga wanda ya zama da matarka na kuma ga aikin sa lada ka ibabin daga na mahaifa wannan shine haddari mafi girma da yin zina da mata amma mutan nan to shine maza Allah ya shi daga ciki kaga gashi yin kaca ga kisan kai abin da ya biyo baya shine zina da mata musamman matar makoci ko mutumin da ya mutu Allah ya tsare mutrukun alai an-niddu al-masil wa shirik can da yace an taji lillahi niddan nid shine al-masil kasawa Allah wani makwatanci ko ka samai abokin tarayya na uku wa kana sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wa sallam ittaqullah wa adilu fi auladikum manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya bayin Allah sannan ku yi adalci wa yayan ku yi adalci tsakanin yayan muttafaqun alaihi an umal bil bashir hadisi ne ya cikin bukhari da muslim hadisin min umal bil bashir Allah ya kare da shi wata rana da shi wani numar da ke zuwa shi ya rasulullah ka shaida ga ɗana wani na ba ni kyautar abu kaza kamar kyautar mota ko gida ko wani shago ko wani abu ya ce ɗana ne manzo Allah ka zama shaida na ba shi wani abu na maza ta mutu har ya juya ya tafi sai manzo Allah ya ce ya ka Nu'man da ya zo ya ce wannan ɗan naka kana da wasu ƴaƴan bayan shi ya ce eh ina da wasu ƴaƴan bayan shi ya rasulullah ya ce to ni ba zan yi shaida akan zalunci haka manzo Allah ya fara masa inni la ashhadu ala sawri ba zan shaida kan zalunci in kana so ne shaida to duk ƴaƴan ka ne kamar su irin wannan kyauta sai da shaida amma ba za ka ware wani kamar kyautar wanda ba di ko ba kamar sauran ba kamar su ba zan yi da wannan kire da gaske ce ta kudi tsoron Allah ku yi adalci a yau kuma irin wannan rashin adalci iya barin bayan da kura ina barin bayar da kura wallahi iya za za ga gidan wani iya mutuwa a ranka yan adam gudu ko kwana biyu ba a idan mutuwa ba suna kudu domin an mai da wasu ƴaƴan lele su suke ta juya dukiya wasu kuma ƴaƴan gidan ne haifar su aka yi amma an tura su gefe an yi fance kari da su to irin wannan wallahi kana mutuwa ba wani za su daga maka wallahi amma an ka kwatanta adalci kuma kwatanta adalci ba zai sa a ce a rena babu ba a fahimta amma zalunci iya sa yaro yi rena babu ka kwatanta adalci idan mutum ya je munzulin kaza a yi masa in ya je munzulin kaza yadda aka yi wa na gaba da shi ba a yi masa wanda shi ne adalci wani ya kai girman da za a bashi gida a sai mai mota to wani iya karamin yaro ba za a ce dole sai a masa haka ba shi ba amma iya tasowa iya kaiwa wannan matsayin shi ma sai a masa irin abin da aka wancan wani karatu yake yi shi ma wani layin karatu yake yi to yanzu aka yi wancan makaranta mai tsada shi ma wani aka yi makaranta mai tsada aka yi to wannan shi ne kokarin kwatanta adalci ko kuma yadda wasu ma suke yi in har ƴaƴan su taso ka isa wai an baka gida an baka mota to sai a ce ba ka ba kai ba wallaka ma dirran da na mutu sun dawo cikin kudin zaka kuma ka kiyaye dirran da na fadi da mutu to duk abin da na ba ku ku dawo ya zama na sai a fasa da kananan da komai araba da ya kai amma ba za ka bi wannan mota da gida ba wannan kuma ana goyen sa a baya mudu ya yanka ne in ka mutu ya za a yi kaga uwarsa ba za ta yadda ba amincan saboda kan wa'ansu da yawa sune suke kunna wutar kitin a gidansu da yawa wallahi a sanya kani iya jin hausun wa ana ta gaba ana ta bala'i da juna ana ta sihiri da tsari da juna wallahi aka labiya a gudun moriya ya amma an kai adalci kana mutunta adalci da barka mun da kai amma idan na
manzo Allah ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci wa yayin ku mutar ku alaihi annu wa lillahi bichi manzo Allah ce ta idilu baina auladikum fil amwali wal aqaya wa bi kulli shay'in ku yi adalci tsakanin ƴaƴayen ku inji manzo Allah fil amwali abin da shi biluciya wal aqaya ko kyauta ku yi adalci wa ƴaƴen ku wajen kyauta sai ba ya ce wa fi kulli shay'in dukkan wani abu na rayuwa to ki wa ƴaƴan ku adalci inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan abun haihuwa ana haifarsa ne bisa tsarin musulunci duk wanda za a haife shi zo duniya to a tsarin musulunci zai zo duniya fa abawa sai dai mahaifansa yuhawwidanihi samai da shi yahudi aw yunassaranihi ko samai da shi banasare aw yumajjasanihi ko samai da shi bamajusi a fahimta amma duk abin haihuwa yanzu misali da za da fafuro min duniya zai haifi ɗa a ɗauki ɗan a kai shi gunda ba fafuro min ba ne zai kula da shi to wannan yaron in ya tahi ba zai yi wa kowa mutum ba Allah zai yi a fahimta wallahi sallah zai ko musulunci zai amma zaman su da iyayen sai iyayen su mai da su addini da suke kansu ko bai jiwa gana amma da za a ɗauko ɗan kafirin wanda ya fi kowa kafirci a duniya ya haife shi a ɗauke shi iya jariri a kai shi wani ruwa ya shi a dinga kula da shi wallahi iya tasowa da musulunci da tasowa shi ne ma'anar kullu mauludin yulidu ala alfitra duk abin haihuwa ba da kafirci ya shi masa a tsarin musulunci ya shi masa sai dai mahaifansa ko da suke kula da shi mai da ni biyu ne ko ba da sare ko ba majusi sai ma aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam a yake cewa kamasali bahima tuntaju al bahima hal tara fiha jada'a rawahu al bukhari an abi hurairah yace misali kamar kana da garken dabbobi naka ne duk suna haihuwa suna haihuwa akwai yiwuwar ka ga wata da yake cikin kuni a ciki duk dabbobin ka ne gun kwanan su daya abincin su daya tsarin su daya naka ne kuma lafiyar su kalau haka suke zaka taba ganin mota ta haifi mai gike kullu zai wahala to haka nan idan kaga daya tashi ya bar irin tsarin da Allah ya halice mu aka to wani abu ne sai bai rage yanda dai in kaga dabbobin ka duka lafiya kalau ka kota da kullu a yake to ba da ka tabo ba akwai dalilin da yasa aka yake mata kunna to in kaga yaro ya koma kafirci ko yahudanci ko nasaranci to da wani abu da aka ji a kalansa abin ji karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar wannan misali ne ayyu hawidadil mauluda ba'da an kulika al fitra suna mai da yaron ya zama bayahude bayan an halicce shi akan tsari musulunci tashbihan bi bahimati allati judi'at ba'da an kulika salima misalin dabba ce da aka gutsire mata kunne bayan an halice ta lafiya garau an haife ta ta taso kalau sai sai kunan ta gutsire a yake to da abin da ya faru ana fahimta judi'at bahima ay qut'at uzunaha shine kamar a yanke mata kunne shine judi'at a yumajji salihi ay yaj'alanihi majusiyan mahaifan su zama to sila da dalili na mai da yaron ba majusi pagan marar addini duk da moriya yace na biyar wa kala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min al kaba'ir iya daga cikin kaba'ir zunubai mafiya girma shine shatamu rajul walidai a ce mutum iya zagin mahaifansa wannan iya cikin kaba'ir zulu an gane ko kaga zagi ordinary zagi fasikanci ne amma zagin mahaifa kuma kaba'ira ne yau matsayin su da irin nauyin hakkin su akan amma ordinary zagin mutum fasikanci ne da girman kaba'ir zulu amma zagin mahaifa kuma kaba'ir zulu matsayin su ya fi karfin fasikanci amin janna a ala ko kuma qalu ya rasulullah saka ce ya ma'aikin Allah wahal yashtimu rajul walidayhi shi mutum ko zai iya zagi mahaifansa tsaya sahabbai suna ganin abin kamar da nauyi a ce da yazo ya kutuntuma mahaifansa zagi anya sai manzo Allah ya ce na'am ya kan iyayewa ya sabu aba rajuli idan yazo ya zagi baban wani ya sabu abahu shi ma ya zagi babansa to kowa ya zagi babansa kamar har yanzu wasu mutane masu matasa zaka suna wasan zagi kai sheke kai dan kaza kai dan kaza wannan jahiliya ne wannan wani wauta ne ba a wasa da zagi ko dan kaza ko kai dan kaza tabbata dai bane ba daidai bane baya cikin tsarin shari'a wanda shari'a ce baka dama saboda haka duk wanda ka zagi mahaifansa to kamar mahaifansa ke zagi in yayi shuru bai tanka maka ba wallahi daidai ne kaje ka samu mahaifanka na zagi in shi ma kuma ya tanka ma yace zagi mahaifanka to kowa ya zagi mahaifansa ai bias ba sai amma inda saboda haka duk wanda gaji ana zagin sa yayi shuru wallahi ba tsoro bane shari'a ya zagi shari'a ya zagi ba tsoro bane kai ta zagi idan baka ce masa komai ba wallahi daidai yake je ya samu mahaifansa ya dinga tura mu zagi an gane da kyau idan kai ma ka mayar da zagi to kowa ya zagi mahaifansa shi dai abin da manzo Allah ya fara kai subba abar rajuli fa yasubba abahu wani ya je ya zagi iyayen wani ya zage su shi ma ya mayar da mutane ya zagi iyayensa to kowa ya zagi mahaifansa wannan shine abin da yake faruwa kuma ne zaka tana faruwa wani ana riki wani kowa iya aiko zagi kowa iya aiko an ta yau zagi to kowa zagi mahaifansa kuma zulubin da yake daidai ne yake da sata daidai yake da zina daidai yake da riwayi daidai yake da kaza da kaza sannan kaba'ir zulubi kaba'ir kaba'ir ya sa matasa ku yi hankali a galibiya ku ne kuke fadawa cikin wannan wani musiba a dinga fada da juna ana ta harbin juna da zagi a rike wa da iya kutuntuma wani a shar shi ma a rike shi iya ta zagi wa ne wallahi mutum mahaifansa yake zagi kuma zunubi yake daidai yake da zunubin masanaci zunubin farawo zunubin mashayin giya zunubin kaza da kaza ce da zagi mahaifanka ba irin zunubin ka ba masanaci ka ba irin zunubin to da ka kiyaye magana ba ta wasa ba ce ma yake ke cewa sallallahu alaihi wasallam a muttafaqun alaihi hadisin ya cikin bukhari da muslim hadisin abdullah ibn amr ibn al-as kenan radiyallahu anhu na shida jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutun ya zo ya samu manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa kare shi ya rasulullah ya ma'aikin allah man ahabbun nas bi husni sahabati duk mutanen duniya duk cikin mutane waye cancanci ne kyautu ta zama da shi waye ku cancanta yake da nauyin haƙi a kaina wajen da kyautu ta mu'amala zama da shi a duk duniya rasulullah sahabi yake tambayar manzon Allah wan kala sai manzon Allah ya ce ummuka mahaifiyar mahaifiyar ita ce dan wannan namba duk wani abu da zaka yi na kyautayi a duniya da zaman ka mutumin kirki da zaman ka mai kaza mai kaza mai kaza to mahaifiyarka ake so ta fara shedawa ana gane da kyau duk kirkin ka a duniya in dai mahaifiyarka bata sani ba to baka da kirki duk kyautarka in mahaifiyarka bata sani ba baka da kyauta duk alkhairinka in mahaifiyarka bata sani ba kai ba mai kyauta ba duk wata nagartarka so ake mahaifiyarka ta fara sani sannan daga baya wani ya ji gani amma yanzu
shine manzo Allah yake ummuka ummuka a maikiyarka ita ce ta fi haƙi akan kowa akan ka kyauta mata fiye da kowa ana gane ku sai malamin suke cewa domin ita mahaifiya a cikin haɗaka da aka yi da uba da ita uwa wajen samar da kai to wahalhalu mafiya girma mahaifiyarci da yau mahaifiyarci ku duba zaman ciki a cikinta aƙalla wajen wata tara hamalatu ummuhu kurhan wal abduhu kurhan ta ɗauki cikinka cikin ƙyama da wahala da jinya da tahin zuciya da wannan ƙwarnafi da komai ka hana ta sakar ka hana ta cin normal abinci irin na mutane ka hana ta kwanciya lafiya ka hana ta bacci kullum tana ba mu zubar da yau kuma kai ne dalilin gari wannan tsohon watannin kafa ka za ta yi da kai kana tana yawo da fiye cikinta amma ku babu idan wannan ku sujiyar ba ana gajiya sannan wajen haihuwa nan ma wata jarrabawa ce yasa duk mace mai ciki ta zo haihuwa an ce kafarta dai a duniya dai a lahira domin za ta iya mutuwa mata nawa ne suka mutu a haihuwa ba za su girgu ba ba za su girgu ba kuma kai ne ka jawo sanadiyar ne yasa maza ta ce ko dan wannan abin da ta yi wanda duk duniya ba wanda yi ma wannan sai ita ko ita ce cancin da ko kowa ne zama ta ko bayan ka haihu ta zo kullun kana tsakanin cinyarta da bayan ta waje shi shekara ne maman ta shine abincinka ta ci abinci mai rai da lafiya ya sauko ya zama maman ka zo ka shanye ka hana ta sakar ga kuka an fahimta ga inji ka yi mata kashi a can ka yi mata fitsari a can kai dan da yake wulakanta mahaifansa ya shiga uku wallahi talla ya shiga uku ba zai taba wajewa da bina lafiya ba to duba yadda mahaifiya ba Allah ne mahalicci mu bai yake faɗa irin wahalar da mahaifiya take sha wahalar da ta yi wajen samuwar ta ka zauna a bayan ta kai mata fitsari kai mata kashi ka sa ta wai ka sa ta kukan dare ka hana ta bacci haka kawai wani abu na ikon Allah da ya sanya suriya tsakanin ɗa da mahaifiya duk abin da kake mata nan ba za su taɓa damuwa ba za su taɓa damuwa ba ita dai so take kai ka rayu ka zama wani mutum amma yau ka ji ka zama mutum amma ita ce mutum mai albarka har budurwar ka ma ta fi cin arzikin ka akan mahaifiyar ka wani wace rika sa rai sai rika sa rai hidimar da za ka yi wa budurwar ka ba za ka taɓa yi wa mahaifiyar ka a gonin ana neman taba ko a duniya ka sami kai ba jiya dai eh wani ba zo zai sace mata dukiyar ma abin da ta tara tana dan koyi koyi je dauki kaga hasara kan hasara yasa Allah bai taba saba wannan alƙawari duk mutumin da yake bin mahaifansa yake musu nagarta iya iya wasa shikan yafi karfin wulakanta duniya wallahi ba zai wulakanta duniya kuna fahimtar wannan kuma duk mutumin da yake sa'a wa mahaifansa yake ɓata musu zai ke sa su baƙin ciki da kwana da damuwa na rantse muku da Allah ba zai gama lafiyar duniya wannan Allah bai taɓa saba wannan alƙawari duk wanda ya gan shi da farsan susa a duniya iya da rukun asiri ana ganin ƙimarsa da darajarsa da ƙimarsa wallahi ya yi wa mahaifansa biyayya duk wanda ya gani kuma ga ibada amma iya mugun shan wahala wallahi ka bincika akwai matsala tsakaninsa da mahaifansa da matsala wannan suru rayuwa ne yake faruwa duk mutumin da yake so rayuwarsa ta miƙe duk abin da ya taɓa Allah ya rufa masa asiri wallahi tallahi gama da mahaifansa duk inda ka dosa karatu za ka yi kasuwa za ka yi aiki za ka yi meye za ka yi surrucin nasarar wannan to ka samu kuna da kyakkyawan good relationship da mahaifanka ko ba ka na aka zo da maganar ka a gama a gaban mahaifanka to abin da za su faɗa alkhairin da za su to wannan shi ne sin nasarar rayuwa amma duk ɗan da uba ko uwa su kwana da damuwarsa da baƙin cikinsa to ya shirye shan wahala da baki cikin abin nan ba abin da zai taba ya gari da ba zai faɗa dole ke zama bawo mai ya zama boye boye wani a yake shi a zage shi a ci masa mutunci ba abin da ba za a yi masa wulaƙancin duniya ba wanda ba zai gani ba wani ɗan sanda ya dinga kukunsa a banza kai ba ma ɗan sanda ba ɗan hattara ma wanda a kundin tsarin tarayya ba su nan sace ya dinga bugunka da gora da kulki wallahi a banza kuma ya dinga banza ya karya kama a banza da amma ka ki wa uwanka iba ruwa ka ki masa biyayya ya aike ka ki gani ka ki ka share masa hawaye wani kawato ya zo ya dinga bugunka a banza da haka rayuwar take aika suna ga suna saka manzo Allah sai lissafa wannan yace iya daga cikin bala'i mutum ya zagi mahaifansa kuma babban bala'i shine kullun ka dinga ja musu damuwa suna kwana da biki ciki daga an yi sallama to gaban su ya faɗi ka ja musu bala'i a unguwa ai wani dan gidan wani ai dan gidan su wani har kai duka zama haka ƙarshen ka ba zai kyau ana gane da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wancan sahabi yake cewa manzon Allah waye cancanta a duniya na fi kyautata masa a zaman tafiyarsa ce mahaifiyarka ƙala sun maman sai ce ko bayan ita fa sun ma umma kai ce mahaifiyarka dai ƙala sun maman manzo Allah daga ita sewa sai ce umma ka mahaifiyarka dai iya mai tambaya sau ɗaya sau biyu sau uku duk mahaifiya ya ce a na hudun da ya ce sun maman manzo Allah sewa sai ce sun ma abu ka sai ba ka kuma hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim hadisi Abu Hurairah mahaifiya ta zo a nan ba ta daya wajen kyautar zamantakewa ta sake dawowa a nan ba ta biyu wajen kyautar zamantakewa ta sake dawowa a nan ba ta uku wajen kyautatawa da zamantakewa sai a nan ba da hursu na ka ci sai mai wannan magana fa daga bakin manzo Allah take daga bakin manzo Allah take sallallahu alaihi wasallam duk da haka malamai sun ƙara bayani sun ce akwai yiwuwar mahaifin iya da ƴaƴa ba kai ba kai wasu ƴaƴa amma mahaifiya kai ta haifa kai da danta a gare shi ba ma ci uba iya da ƴaƴa biyar shi da goma kaza kuma kowa dolen sa ne masa kyautatawa dolen sa ne in iya so ya rabu da duniya lafiya amma mahaifiya kai gida ta haifa duk wannan kusosiyar ta wahala da waye kai ne haƙƙi kai ne aka yi wa kai ne ke dama da wannan so daga ta fi cancanta a kan kowa ka yi mata idan ga kyautatawa ɗari to malamai sun ce 60 zuwa 70 mahaifiya za ka yi wa 40 ɗin zuwa 30 suka yi wa mahaifi shi dai mahaifi shi ne mai fawa a kanka ya juya ka ko kana so ko ba ka so shari'a ta ba shi wani dama in zai gun ba sabon Allah ba ne an bai fi wannan amma kuma kyautatawa ka samu 100,000 wanda za ka yi musu alheri to ka kai wa ya zama ka 60,000 baban ka ba shi 40,000 ko me sani ba ka mata hidimar abinda take bukata su kira ne a canja mata kayan daki ne a wani makulaci makulaci ne duka kawo mata duka kawo mata wannan shine albarka ko wani abokin mu haka ba maki ba ya dan girbe mu a shekaru wallahi da Allah ya mai wani fatahin daki mahaifiyarsa yadda kasan dakin amarya gare shi duk wani kayan kire-kire da za a sawa amarya a daki wallahi da su yi sama fiye su kuma daidai ne ita fa a duniya ba ta da wani abu da za ta maka yanzu in dai mahaifiya ce duk abin da take da shi wallahi tallahi ba ta maka fiye a kasa ko menene kai ta yadda ma ta mutu ka rayu kine da karewa ai ta salwantar da rayuwarta akan ka wallahi ta yadda to kai kuma in ba dan banza bane me za ka mata kai shike me za ka mata kai shike akwai wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai mutu aka ce manzon Allah ga wani bai da lafiya ba ya je same shi ya tabbatar da cewa mutuwa zai manzon Allah ke lakara mai kalmar shahada ya ki amsa manzara ce akwai matsala ya ce wanda suke zo wanda shi anya ba ni da matsala da mahaifin su suka ce wallahi su ne ba su ne sai ce mahaifin su na nan dare aka ce eh aka ce to aje a ce ta rubar ta bai da lafiya tace ba za ta ruba sai manzo Allah ce aje a ce mata ni ne nace ta zo da taji manzon Allah ne yace ta zo dole ta taho ta sa manzo Allah kan danta danta zai mutu sai manzo Allah ce baiwar Allah akwai wani abu da ya taba miki tace wallahi manzon Allah dan kai ne in ma ban fada ba Allah zai fada ba akwai wata rana da ya taba bambanta ni da matarsa rana ɗaya ne ba ya kawo wani abu da zai ba mu sai naga na matarsa ya dinawa sai raina ya damu sai dole ne ta yin zakarin da zai wannan damuwar ce tabbas na damu a lokacin sai shi ce wallahi wannan damuwar ce ta hana yi ta kalmar sada ga dai zai mutu galibi yace ina roƙonki ina hada ki da girma na annabi ki yalle masa tace to manzo Allah tan kaina ya dai masa iya masa kalmar shahada sai dauka a tafi kuma mutu wallahi subhanallahi manzo Allah shi mutane za su mutu ba kima sau ɗaya ba ta ce wallahi sau ɗaya manzo Allah ya ce ba ta mara ya kan matarsa a dauka ce ba ya saba za ka daidai ba za ka daidai ba sau ɗaya ba sau ɗaya amma ku duba yanzu ya ake mu'amala da mahaifiya ya ake mu'amala da su a matsayin mu na mutum akwai gumfa Allah ta'ala daga haƙƙinsa fa daga haƙƙinsa ba sai haƙƙin mahaifa ne ce wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu sai ce ne wa dulali ne isa a wani gun yake ce a nishi kulli wali walidaika ka bauta mi inji Allah sannan mahaifa ka musu ta adabiyya kai Allah ce yake ba mahaifa ko arna ne ba musulmai ba wa sahibu ma fi duniya ba duk wani abu na kyautatawa in dai su suka haife ka to Allah ya ce ko ba musulmai ba ne kai musu wannan kuma ya faru lokacin da Nana Asma binti Abi Bakar radiyallahu anha mahaifiyarta bata musulunta ba mahaifiyarta an yi hijira suna na Asma sun taho Madina amma ita mahaifiyarta tana maka bata musulunta ba an gane dake ko sai wata rana ta shauƙin ta ga yarta sai mahaifiyarta ta daga Makka ta taho Madina ta zo tambaya ina gidan yarta Nana Asma ta samu gidan ta je Nana Asma tana ganin mahaifiyar ta shigo gidan ko ruwan sha bata bata ba ta gidan masu hannu sura da su ta ce ya rasulullah qaddamtu ummi wa hiya al-mushrika ta ce mahaifiyata ta kawo min ziyara daga makka amma fa mushrika ce bata mutu da a fa asiluha manzo Allah zan sauke ta zan tarbiye ta zan kyautata mata ta tafi nemo izini daga manzo Allah manzo Allah ya ce sili ummi duk da arniya ce ki je ki sauke ta ki mata duk hidimar da zaki ta zo ta karɓe ta mata hidima goma ta arziki arniya ce bata musulunta ba amma Allah manzo Allah bai bari an wulakanta ta ba kuma bari ta dawo ana ga kisa Jurayj tana nan cikin yadda sai ne ga ina kusa kusa Jurayj wani bawan Allah ne wanda tsabar bauta da yake wa Allah sai yake ji da zaman gari ma ya koma bayan gari kawo kuka saka wa baya son mata fito da mutane to iya nan bayan gari iya ta bauta wata rana sai mahaifiyarsa ta kai mai ziyara da ta kai masa ziyara sai ta je ta yi masa sallama a lokacin kuma ya kabbara sallah ya iya sallah sai ga mahaifiyarsa ta zo Jurayj Jurayj a zuciya sai ta ce ya rab salati wa ummi ya Allah ga ina sallah kuma ga mahaifiyar da garo bai je fa sai sallar ba sai ta magana ta koma domin iya sallah bai amsa mata wa shi gari ta dawo daidai lokacin iya sallah nan ba sallar lafiya ta yi ta magana bai amsa mata ba iya sallah ta juya da ta dawo na uku ta same ni da iya sallah to sai ran ta bace yace ya Allah wannan dan nawa kafin ya mutu ya Allah ka hada shi da shirin mata abin da ba da ke ko ta ji wanda domin ta zo na daya bai mata magana ba ta zo da biyu kuma sallah yake
anan ma malamin suka fi da wani fiqhu suka ce in dai sallar nafila ce in baban kai kiran ka fa sai sallar ka amsa masa daga bai ka zo kai nafila farilla ce dai ba za ka fasa ba amma in dai nafila ce yace habu ka ce na'am azzikwa yake ne kaje ka gama masa bukatarsa ga wani lokacin nafila baya karewa kai sallar ka an gane wannan ke ko daga nan juraiju bai san mahaifiyarsa ta ji damuwa game da ta zo su uku ba da samu gari ki ba wata rana ana nan sai aka ce wata karo ta yi ciki a wannan gari da juraiju yake ana bayyana wannan karo ana saddata ta yi ba san ba ta da miji aka kawo mota sai wannan dan na waye miki ciki wallahi tallahi ta ce juraiju ita ce juraiju wannan usta zai sama bakin ciki da sama bakin jini dan abu kadan zai yi ai usta ai duk duniya ta haɗe daga nan aka yi gangan ku aka tafi wajen juraiju iya bayan gari iya ibada aka je aka same shi aka rushe ɗaki aka kamo shi ya ce me ya yi aka ce kashe kaza ne ya ce me ya yi muna da shi kaza abin da ke aiki sai shi su da Allah ina neman alfarma in ma za ku kashe ni ku ba ni dama ne sallar raka'i aka ce munafiki wannan kai wa ciki ga ta nan a ce munafirci ne sa ku dawo bayan gari kaza ina dan ga dan na tayi wannan tayi dan kai sai shi da Allah ku ban dama ne sallar raka'i suka ce sun maka sun aka kiwaye shi in sallah a sallar abin da yake roƙo ce Allah ina so ka bayyana gaskiya ko da mutuwa ne ni dai ban yi wannan aiki idan har na mutu a haka to mutanen da suke sha'awar su koma gefe su na ma bauta ba za su yi ba sai a dinga jifan su da wannan abu ko bari na yi bai Allah in kwana na ya kare dole na mutu amma Allah ina so kafin na mutu ka bayyana gaskiya domin ko da wani zai kwaikwayi abin da zan yi a bayana to zai samu dama yi shi da bukata ta yi amma iya sallama sai ce ko me ko jaririn aka me ko jaririn aka bayi sai ya bigi cikin jaririn ya ce man abuka ran da aka haife shi ba kai jariri waye babanka sai ce babana wani makiyocin dabbobi ne kai ba babana ba ko ba ku bai ji magana iya cikin bukari iya cikin jiragen da suke magana a duniya ya ce kai ba babana ba ne babana wala ne kai amma ba babana ba ne ba kai kowa ya ce daga nan ai wannan wali ne ku zo ku gina mai da zinare wannan bukata za ta ce a kun bai wanda bukata irin ta da ana son wani abu da za ku yi to abin muhallu shehi shi ne ku duba mahaifiya ba iya sallah ba kallon bole ke ba zaman banza yake ba sallah yake yi mahaifiyarsa ta samu ɓacin rai game da ita mai addu'a ma ta mutane ta yi tasiri a rayuwarsa to yanzu kai abin ka jawo mahaifiyar ka rantai ba sallah kake yi ko azumi kake ko karatun qur'ani kake a aikin banza ba za ka jawo rage ta marka ba ta yaya za ka gani dai a rayuwarka ba zai yi ba. To daga mahaifa ya yan uwa wa'ansu abubuwa ne masu darajar gaske ne da komai a rayuwarka banda Allah da manzon Allah. Magidanta ku kula bambanta mata da mahaifiya ba lai. Mahaifiya duk tsufanta in Allah ya hore ma ka mata duk abin da ya dace. Haƙƙin mata da ban haƙƙin mahaifiya da ban. An fahimci wannan? Allah ya sa mu dace. Ina ganin za mu samu matsaya ne insha Allah. Mun zo matsaya ko? Yawwa mun zo gudu za mu tashi insha Allah za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu dadarsa kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya ce Allah ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ko son zuciya ba mu ikon gode ba Allah muna roƙonka a alkhairin duniya da lahira Allah muna da tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka taimake mu kai mana albarka ka samu wange da wannan rayuwa lafiya Allah ka cika mu Allah ka cika mahaifanmu Allah ka cika mu Allah ka cika mahaifanmu Allah ka sa da mu da su aljanna ce muku rabbi rabbul alamin Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu cikin madinci na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh